This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Sarfil Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana. A yau Alhamis 5 ga watan Disambar shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko Sarfilu ba mu kanin labarai.
To Hafiz, Isra'ila ta ce sabon rahoton da Amnesty International ta fitar da ke zargin aikata da aikata kitan kiyashi a Gaza babu ƙarshen gaskiya kuma an gina shi bisa ƙarya. Yau Alhamis, ministan harkokin wajen Ukraine ya kira babban jami'in diplomasiyyar Russia Sergey Lavrov a matsayin mai aikata laifin yaƙi, yayin da dukkanin suka halarci taron ƙasa da ƙasa a Malta. Haka kuma za a yi cewa rundunar sojin Syria ta janye dakarunta daga tsakiyar birnin Hama bayan ƙazawan faɗa da wato dakarun 'yan tawaye.
Kanin labaran duniyar kenan, a cikin shirin namu na yanzu za mu kawo muku muhawara tsakanin wakilan manyan 'yan takarar shugaban ƙasa a zaben Ghana da ke tafe. A jamhuriyar Nijar kuma 'yan kasar ne suka fara bayyana ra'ayoyi kan matakin da gwamnatin mulkin sojan kasar ta fara dauka a takaddamata tsakaninta da kamfanin Orano mai haƙar ma'adanin uranium na kasar Faransa.
Kida mamma inci da ake magana ya kasance komai na kasarka kai kake da magana bisa shi, ba wai wata kasa bace ba za ta tilasta maka ce ga abin da zaka bi ko kuma ga inda zaka bi da arzikinka. Jami'an tsaro na fita ka zuba cikin kamfanin Somair wanda yake garin Arlit. Mu sai dai mu ci muna alfahari da hakan kin.
Muna tafa da ƙarin bayani a cikin shirin namu. Bayan nan kuma za mu kawo muku shirin lafiya uwar jiki da Hawwa Umar za ta gabatar, da shirin na wannan makon ya duba batun allurar rigakafin cutar zazzabin cizon sauro da kuma yadda ta samu karbuwa a garin Maradin jamhuriyar Nijar. Amma kafin nan sai a gyara zama a sha labarin duniya kashi na farko.
To jama'a, assalamu alaikum, da fatan an yi da lafiya ga labaran duniya. Isra'ila ta ce sabon rahoton da ƙungiyar Amnesty International ta fitar da ke zarginta da aikata kisan kiyashi a Gaza babu ƙansun gaskiya kuma an gina shi bisa ƙarya. Yayin da ta yi Allah wadai da ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama a matsayin mummunar ƙungiya kuma mai tsauraran ra'ayi. Ƙungiyar da ke da hekuta a birnin London ta fitar da wani rahoto a ranar Alhamis, inda ta kammala cewa Isra'ila da sojojinta sun karya yarjejeniyar kisan ƙare dangi da Majalisar Ɗinkin Duniya ta amince da ita a shekarar 1948, wadda ta bayyana kisan kiyashi a matsayin ayyukan da aka yi da nufin halaka baki ɗaya ko wani ɓangare na wata ƙabila ko addini. Rahoton mai shafuka 300 ya ƙunshi watanni 9 tun bayan harin da mayakan Hamas suka kai a kudancin Isra'ila a ranar 7 ga watan Oktoba 2023, wanda ya haddasa kashe mutane 1,200 tare da yin garkuwa da wasu 250. Isra'ila ta kaddamar da wani katafaren har-harar ta sama da ƙasa a kan yankin Falasina a matsayin mayar da martani. Yau Alhamis, ministan harkokin wajen Ukraine ya kira babban jami'in diplomasiyyar Russia Sergey Lavrov a matsayin mai aikata laifin yaƙi, yayin da dukkanin suka halarci taron ƙasa da ƙasa a Malta. Ziyarar farko ta kai wata ƙungiyar EU tun bayan mamayewar shekarar 2022. Andriy Sibiga na Ukraine ya kuma zargin Moscow da kasancewa barazana ga tsaronsu baki ɗaya, yayin da ministocin harkokin wajen biyu suka zauna kan katafaren teburi guda a taron ƙungiyar tsaro da haɗin gwiwa ta Turai OSCE. Shi ma sakataren harkokin wajen Amurka Tony Blinken yana birnin Takali da ke kusa da Valletta domin tattaunawa, ko da yake jami'ai sun ce ba shi da shirin ganawa da Lavrov.
To bari mu duba.
A cikin tsananin zafin rana a tashar jirgin ruwa mafi girma a Angola, shugaba Joe Biden ya yi musabaha ɗaya bayan ɗaya da ma'aikata tara masu sanye da hular kwano. Ya yi tattaki tun daga birnin Washington don gana da su a tashar jirgin ƙasa mai nisan kilomita 1,300 da Amurka ta samar da layin dogo wanda ke fitar da muhimman ma'adanai daga cikin yankunan Afirka. A wannan yammacin na Disamba babu wani aiki da yawa. Tashar Libito mai yawancin kosan jama'a an tsayar da yawancin ma'aikata saboda ziyararsa. Wani inji mai launin baki da ja na layin dogo wanda har yanzu ke sheƙi tamkar sabo sai kuma dogayen taragogi da ke shimfida a bayansa. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rundunar sojin Syria ta ce ta janye dakarunta daga tsakiyar birnin Hama bayan kazamin fada da dakarun ƴan tawaye wanda ke zama babbar rashin nasara ga shugaba Bashar al-Assad a yakin basasar kasar ke ci gaba da yi. Rundunar ta fitar da wata sanarwa a yau Alhamis cewa tana sake girki dakarunta a wajen Hama domin kare fararen hula. ƴan tawayen sun fadi a safiyar Alhamis nan cewa sun shiga birnin tare da kwace gidan yarin da ke cikin sa tare da sako fursunoni.
To madalla kafin ku ji karshen labaran za mu bude taskar rahotannin mu yayin da ya rage kasa da sauyi 48 a bude rumfunan zabe a kasar Ghana inda ƴan kasar za su zabi sabon shugaban kasa da ƴan majalisar dokokin kasar. Abokin aikin Baba Yakub Makeri ya tattauna mana da Alhaji Aminu Abu na jam'iyyar MPP mai mulki a Ghana da kuma Muhammad Mahfuz na jam'iyyar adawa ta NDC kan manufofin manyan ƴan takara a zaben shugaban kasar. Ya fara da tambayar Muhammad Mahfuz kamar haka.
To bari mu duba batun da ake tafiya a kasar nan shine yadda wato darajar sirin kasar Ghana ta fadi warwas a kasa wanda a dola ya kai wato in aka ba dala daya sai ka ba da sidi 16 da wasu dori ma kafin ka abin nan. Menene John Mahama yake da shi da yake son ya zo ya bunkasa darajar sirin Ghana wanda yanzu ya fadi?
To lokacin da John Dramani Mahama His Excellency John Dramani Mahama ke kan mulki, Murika kowa ce da ya tabbatar CD yana nan 4 CD sai suka ce mana a'a
wato dala ne CD 4
ne CD 4 aka zarge shi aka zage shi aka yi bidede sai aka ce wai za a je a kawo mana wani economics whisky wanda ya yi tattalin arziki
wato kwarai masani tattalin arziki
ashe babu shi ba wulaya ake ce bai ko menene aka je aka dauko shi yazo ya yaudare mu yan mana kowanne su magana ne ta mana ya ta yaudaran mutanen Ghana. To aka ce to yanzu gashi a baka baya an baka ka ce wai ka kama ka sama CD anka ka sa shi kurkuku ka dauki wannan shafi ka ba IGP to yanzu ga CD nan ya fasa kurkuku ya tafi an kasa ka ya haura da gudu an kasa kamo shi yau ga CD har ma ya kai 17 CD wannan lokaci
CD
17
sannan da ka samu
dala daya. To wannan ai yaudara ne da ku iya yi ne ai da kun yi da kuka zo kuka yaudari mutane kuka ce kaman ga abin da za ku yi sai sa mutanen nan Baumia yaudara ne mutane kowanne al'umma mutanen Ghana sun ga abin da Baumia ya yi. John Dramani Mahama menene zai iya bari lamarin CD ya yi kasa CD idan ka bar import kaya import duties kudin harajin da ake sa
rage shigowa da kaya waje
ka rage wannan yaya zaka iya ka rage wannan sai dai in ka fara yin wannan abubuwa a cikin kasanka abinda abubuwan da kake zuwa ka dauko da kasashen waje kai ma ka yi shi a cikin kasanka da haka ne ake gina gari ba da aje a kwaso kaya daga garin wani ba ana sake kudi da dama ana zuwa ana kaiwa kasashen waje ba.
To mun gode malam Alhaji Aminu wannan ana wannan magana sosai NPP da Baumia kun yaudari al'ummar kasar Ghana cewa za ku zo ku gyara tattalin arziki sannan za ku daga darajar CD Ghana a lokacin da yake CD 4 ka samu dala 1 yanzu gashi ya kai CD 16 har yanzu ba ga abin da kuke ba ban sani ba ko kuna da wani abin nan mataki da shi Baumia yake son ya dauka na farfado da darajar CD Ghana nan gaba amma akwai maganganun da Mahfuz yayi wurin batun ilimi da sauransu kana da martani minti daya sai ka min bayanin batun darajar sirin Ghana.
Na'am Baba Yakubu Mahfuz sunan shi ko? Mahfuz ya gajiyar da ni because duk bayanin da yake yi ba shi da kan gado ba shi da tushe bare makama mu dukkanmu muna kasan nan kuma ka gani abin da ke tafiya ne.
Na maganar shi ba gaskiya bane akwai isassun makarantu sannan kuma batun da yake cewa ana bayayyan zuwa makaranta wasu su je wata kaza wani
to ai wadannan maganganu da daddai ba maganan current bane they are not current wannan magana ne
ba
ne yanzu bane wanga magana ne tun farin farko da muka zo mulki maganganun da yake magana ne wanda an riga an rabu da wurin da dadewa dole ma da yake magana wai dole 16 su bi sakanin shi da Allah nan muna just opposite ne mai call yanzu mu gani you see kuma lokacin da yake magana
17
ba wai ma 17 yace bai ma ci 16 da ba ma to ka gani duk gudannan ba current ba don dalan nan sai da ta tafi har 21 har da hudu sannan muka dawo da shi inda yake yanzu
domin ina kuka dawo da shi
yanzu haka nan yana 14.5 cities abin nan ne 14 da seed sale 50 domin abin nan ne lokacin da muke maganan nan ba covid ba ciwon da yazo da ake ce ma covid 19
wato annobar covid da addabi duniya
da duniya gabaki daya yanzu haka ko kai ba ba ko bane America ka fito America ya yake duk duniya sannan ga Russia Ukraine war duk duniya kowa ya shiga matsala ne saboda haka ba batun wani economic wizard bane amma inda zaka san cewa lalle economic wizard na kasan nan shine zaka gane duk wannan complaints da suke yi je ka korafin da suke je ka ga makarantar yanda muka gina kaga agenda 111 da muka kawo duk fadin gundumomin
kasar wato shirin gina asibitoci a duk gundumomin kasar
gundumomin sannan bayan wannan yanzu haka da nake maka magana kana son baba Yakubu muka kare za mu ka bi ni mu je daga airport zuwa za mu bullo Madina East Lagos ka ga irin gini titina ka je flower pot ka gani titina ka je dai har Kumashi
ko biyo mu ashirin mu na dare domin jin cigaban wannan muhawara kan zaben da kasar Ghana wanda akan sa zamu ba ku dama ku bayyana mana ra'ayoyinku idan Allah ya kai mu yanzu kuma sai rahoton mu na biyu wani sabon rikici tsakanin gwamnatin mulkin sojan Niger da kamfanin Orano na kasar Faransa mai hakar ma'adanin uranium a arewacin Niger ya taso inda hukumomin sojan suka girke sojoji a cikin kamfanin uranium din kasar na Somair wanda Orano ke da kaso 63 cikin 100 na hannun jarin sa dama dai a ƙarshen watan Oktoba ne kamfanin na Orano ya sanar da dakatar da aiki a tashar da ke Niger sakamakon abin da ya bayyana kasar London din da yake fuskanta wajen tafiyar da harkokin sa a Somair tuni gwamnatin ta fara zawarcin kasar Rasha kan ta zuta zuba jari akan aikin hakar ma'adanin uranium din kasar domin mai gurbin kamfanin na kasar Faransa ga rahoton da wakil Muhammad Mahmud ya aika mana
A cikin wata sanarwa ce dai da kamfanin na Orano mallakin kasar Faransa ya fitar a wannan larabar ya sanar da kwaci ikon gudanar da tashar sa ta makamashi Uyunar ke jihar Agadez a arewacin Niger sabuwar takaddamar dena zuwa ne a daidai lokacin da gwamnatin mulkin sojan kasar Niger ta baza jami'an tsaro a cikin kamfanin na Somair wanda Orano ke da sama da kaso 63 cikin 100 na hannun jarin sa sai dai tuni mataki ya haifar da muhawara tsakanin ɗan kasar Niger inda wasu ke ganin dacewar hakan wasu na ganin akasin haka Suleiman Bube da ke goyen bayan sojojin da suka yi juyin mulki a Niger ya bayyana yadda suke kallon lamarin
shi da mamma inci da ake magana ya kasance komai na kasarka kai kake da magana bisa shi ba wai wata kasa bace ba za ta tilasta maka ya ce a ce ga abin da zaka bi ko kuma ga inda zaka yi da arzikinka jami'an tsaro da fita ka zuba cikin kamfanin Somair wanda yake garin Arlit mu sai dai mu ci mana alfahari da hakan kin
wannan matakin ya biyo bayan dakatar da aikin hako uranium a ƙarshen watan Oktoba da ya gabata saboda rashin fitar da shi a kasuwannin duniya ya domin sayarwa sakamakon rufe iyakar Benin da Niger to sai dai Abdulaziz Ibrahim na ganin lokaci yayi da Niger din za ta mallaka wa kanta kamfanin
yanzu ne muka samu lalle zamanin kirki kuma Niger lokaci yayi wanda ya kamata a ce ta san ciwon kanta nace ma tun 1960 muke jira irin wa'anga abubuwa ba su zo ba yanzu ne suka zo yanzu ne lokaci yayi
tuni gwamnatin Niger ta fara zawarcin kasar Rasha domin ta zo ta zuba hannun jari dan ta soma aikin hako uranium a cikin kasar domin ta mai gurbin kasar Faransa to sai dai kamfanin Uranon ya sanar da bin hayoyin shari'a a kotunan kasa da kasa domin neman hakokin sa saboda haka kungiyar da ke sa ido kan yadda ake hako arzikin karkashin kasa a Niger ta baki Ilyas Abubakar ta buƙaci gwamnatin Niger ta samar da hujjoji masu ƙarfi wanda za ta iya kare kanta a gaban kotunan
a halin da ake aika suna zancen za a ta shari'a ko
don kuma na ba gwamnati jar shawara ta dauki matakan masu kwari da harkar shari'a wanda za a gabatar da hujjoji koda a gaban shari'a akatai koda a gaban alkali akatai ya zama hujjojin da zamu gabatar su masu gamsarwa ne
Malam Muhammad Jibril mai sharhi kan al'amuran yau da kullum na gana akwai bukatar bangarorin biyu su bi hanyoyin tattaunawa domin warware rikicin cikin lalama maimakon amfani da karfi
kaga takaddaman nan da ake ciki tattaunawa duk inda take tana da kyau in a zamana a daidaita abin hanyar laluma ta yi sauki amma yanzu ba gwamnatin Niger zai tabbata kamfanin Orano Orano kin shi ya kamata ya nemi tattauna a daidaita ta gyara Niger ka tattauna da zai sai a zamana a yi ta a sake rajajjina
yanzu haka dai ɗan Niger sun zuba ido su ga yadda za ta kasance tsakanin gwamnatin Niger da kuma kamfanin Orano na kasar Faransa na mai abu ya rantsi marar abu ma ya rantsi Hamid Mahmud muryar Amurka daga Agadez Jamhuriyar Niger
Madala Geda Hamid Mahmud da wannan rahoton. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogon mu anan yana cewa karfe 10:15 na safe. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan makon zai magana ne akan rigakafin zazzabin cizon sauro. Zazzabin cizon sauro wato malaria na ɗaya daga cikin cututtukan da ke haddasa mutuwar mata masu juna biyu da yara 'yan ƙasa da shekara 5 a Afrika. Najeriya da ta kasance ƙasa mai mafi yawan mutane a Afrika na da kaso mai yawa na yawan mutanen da ke kamuwa da zazzabin cizon sauro. Wani rahoto kan zazzabin cizon sauro da aka fitar na duniya a shekarar 2023 ya nuna cewa kimanin mutane 200,000 ne suka mutu a Najeriya sakamakon cutar. A kokarin da gwamnatin Najeriya ke yi na yaki da cutar, kasar ta karbi allurar rigakafin cutar ta zazzabin cizon sauro a watan Oktoba na wannan shekarar ta 2024. Kuma tuni aka fara kaddamar da allurar a jihohin Bayelsa da Kebbi. Kamar dai sauran kasashe, ita ma Nijar ba a barta a baya ba wajen yaki da wannan cutar. Don kuwa tuni aka fara aikin kaddamar da rigakafin ga kananan yara. Ko menene ra'ayin iyaye game da wannan rigakafin? Abokin aiki na amaradi ya zanta da wasu iyayen yara ga kuma abin da suke cewa
na'ima saboda masassaru ne na yanzu gaskiya zahi gare su sosai ka kawo danka in ya kama masassara ka kawo shi da wuri likita an gare da nazo so bi ina an kawo shi likita sai dai an rubuta mini magani in je gida in sau in dawo kwana daya radda na kawo shi kuma ranan na dawo masassara ta yi karhin shi jikin ya da zahi sai da aka yi allurai shi gaskiya na ga sauki tun da ga shinin naga da sauki gaskiya an sha hankalin su su rika kawo diyan su allaran ganin rigakafi
sunana Aisha to masassara cizon sauro dai babba illa take ma yara kowanga allurai da ake yi su ne babbar tushen kariya ɗayan kuma kowanga maganin da ake bada na gari uwaye su daure su ci shi a dora bada su kan bisa ka'ida saboda masassara cizon sauro ni nan kaina ta mana illa saboda yanzu haka yarinya ta ba ta shi kan illa masassara cizon sauro ce ne ka masassara cizon sauro babbar illa ce ga yaran dan haka uwaye mata da maza a daure a ciji kan kula da yara kan a kawo su rigakafin allurai da onga magunguna wanda ake ba da na rigakafi wata uku cikin damuna
sunana Maryam gaskiya masassara cizon sauro tana illa ga jikin yaro wani lokaci tana hana yaro barci wani lokaci tana sa yaro yayi zabura har ta kai ga higarwa kenan uwayen yara ku saki jiki ku kama jikinku da yaro ya kamu da masassara a zo aini a kawo shi likita saboda zuwa likita yana da amfani sosai saboda yarinya ta biyu ta yi wannan hadda kai da ta rasa jini a jikinta yanzu da na zaburo na zo likita an mata karin jini kinan ku masassara cizon sauro tana da illa a cikin jiki
sunana Hajiya Indo to abin da ya ja hankali na dai na mai da hankali bisa kan rigakafin masassara cizon sauro da duka cututtukan wannan na zamani duka masassara cizon sauro tana da illa da yawa cikin yara. Kaga tana sawa yaro ya zabura, in ya zabura yana taba kwalluwa. Eh kuma tana shanye jini. In baka mai da hankali ba tana kashe yaro. Kaga ni duka wannan illolin masarar cizon sauro tana da yawa. Ga mata masu ciki suma tana zubar da ciki. Masarar cizon sauro da ake ganin ta ba karamin illa take cikin al'umma ba. Amma wanga rigakafin da an yi ta ba kashe kudin ka ba dalaka bakin ka ka zo amma danka shikenan ka tahiyar. Kenan yanzu muna jan hankali maza da mata ayi hakuri a daure ake zawwa wannan rigakafin na masarar cizon sauro. In muka daure muka yaki wannan cutar kenan kaga yaran mu dai dan sarari kadan ga cututtukan wannan na zamani da suka yawa tunda tana da illa da yawa.
To madalla ko menene ma ke kawo hayayyafar wannan nau'in sauro dake haddasa cutar malaria kuma wasu irin gudunmawa ya kamata mutane su bayar dan kawo karshen wannan cutar. Ga amsoshin daga bakin shugaban babban asibitin Mada Runfa na jihar Mara'i Dr. Lawal Mamman Murtala a hirar su da abokin aiki na Mansur Sani.
Malaria kamar da kake ko zazzabin cizon sauro yau tana daya daga cikin cututtuka wanda ke addaba kasashen Afirka. Musamman ma kasashe kawai namu na Niger tana daya daga cikin rishin lahiya mai kashe mutane fiye da kowace ce musamman a wannan lokaci na damana inda sauro ke yaduwa yana yada wannan cutar. Cuta ce wadda turanci ana cewa akwai wani kwayar cuta Plasmodium ake ce mishi ya kaso kashi-kashi. Mahi akasari wanda ke gare mu nan wurin wanda ke sa masasara mai sanya illa masasar cizon sauro mai sa illa shine Plasmodium falciparum ake ce mishi da turanci. Shi kuma wannan Plasmodium muke dauka shi na yada shi daga wanga dan Adam zuwa wanga dan Adam shine sauro. Kenan in dai akwai sauro na launin nan da ake ce mu Anopheles femelle akwai shi masasar cizon sauro ba za ta wuce ba. Kenan in aka tashi za a riga kai masasar cizon sauro dole an so ba a so ba sai an dauki mataki bisa kan sauron da ke daukar ta daga wanga mara lahiya zuwa wanga wanda ke da lahiya ya sanya mishi ta. Kenan duk wani aiki da za a yi in dai ba mataki za a dauka bisa sauron nan ba ko a kashe shi ko a banda shi ko a maida shi bai iya daukar wannan cuta. To duk matakin da za a dauka sange ne za a rabawa menene za a yi dole abu ne mai wuya sha'ani sai an zo dole wannan sange sauro an yi nazari busa an samu allalata shi. In ka dauka ko kasashen turawa lokacin da suna da bali yana kashe musu mutane amma sai suka dauki mataki na a'a mene ke sa shi wannan sauro shike yada shi. Kenan duk aikin da za mu yi busa wannan sauron ne suka yi aiki busa sauro suka kare da sauro shikenan masasar cizon sauro ta tahiyata. To mu nan yanzu in ba mu da karihin kashe sauron nan mun san mi sauro ke so sauro kazamta yake so sauro da ti yake so wasu ruwa ne nan wata kwata ce nan wuri. Kenan in ma ba mu da gwamnatin mu ba ta da karihin aje a kashe sauro ko wanda tura suka yi mu muna da wasu halaye wanda ya kamata mu sauya busa kan gyaran muhallin mu ya zamanto duk mai gida. In ma baka zo kai shayar gari ba gidanka ya zamanto babu dauda ka zo bakin kofa ka ko meter biyu ka samu ka shaye wancan yayi haka to za ka ga duka gari in gari na da tsabta babu makwantar ruwa an yi kanivo nan hiddar ruwa to wallahi za ka ga in ma an same ta masasar cizon sauron nan za ta yin kasa ba za ta kamari ba kamar yanda aka saba gani. Amma muddin akwai kasamta to akwai sauro kuma akwai masasar cizon sauro kuma wannan lokacin za ta illa.
Su wane ne wannan cuta ta hi kamawa?
Ita wannan masasar cizon sauro ta hi kama musamman yara 'yan kasa da shekara 5 da mata masu juna biyu. Don haka ga mata masu juna biyu in suka zo wajen awo ana ba su sange don su kare kansu da lahiya abin da ke cikinsu saboda idan ta kama su tana musu illa sai ta samace cikin ya zube jinin ta ya kare kai hatta mutu. Haka yaro ta sashe higar ruwa har ma wani bi sai kaji ana cewa wance ce ta kama wani ko wani ne ba wannan bane masasar cizon sauro ne zahin masasara ne ya sa kwalwashi bata amince da haka nan ba sai ke hizgi hizgi abinda ake ce mahigar ruwa har ya kai in ba a dauki mataki ba ya mutu ko kuma sauro masasar cizon sauro ta shanye mishi jini in ba a dauki mataki ba har a kara jini sai yaro ya mutu. Tana kashe mu yara kankana tana kashe mu mata masu ciki. Kenan abu ne wanda ya kamata a ce mun ba muhimmanci don yaki da ita.
Ta yaya likita?
Sai kowa ya kawo gudunmawar shi ba gwamnati kadai za a jira ba a ce gwamnati ta kawo sange gwamnati ta kawo magani a'a mu kanmu akwai kokari wanda ya kamata a ce mun yi wanda zai tasiri sosai
amma ya yi maganin tasiri kamar yadda na faɗi rigakafi ya yi magani kokarin da zamu kawo shi ne na gyara muhallin mu na tsabtace muhallin mu idan muka tsabtace muhallin mu to ha yana ji saburo mun dauki makaman yaki zuwa kishin shi in ya so sauran abin da ke da kai gwamnati sai ta kawo shikenan sai a dakile shi insha Allah ta'ala
to me likitoci ke yi game da wannan zazzabi na cizon sauro likita
likita shi dai bai yi maganin curuta sai da hadin kan mutane musamman ga masu saratar cizon sauro muna so mutane su ba da hadin kai ya zamanto muhalli a gyara shi gidanka ka share makwantar ruwa a kashe ta in akwai ta a lebe ko ina ya zamanto babu inda saburo zai samu wurin da zai kenkesa ya haihidin shi har ya dauki cutar daga wani zuwa wani shine muke so abin da ya kamata talakawa su yi sai kuma amfani da sanyen da aka ba su
wani irin mataki ko kuma wani irin tasiri ke tattare da wannan magani
na yaran wata uku zuwa shekara biyar na rigakafin masasarar cizon sauro wanda ana bada shi cikin wannan lokacin har tsawon wata hudu duk wata ana bada shi wanga wata shine na biyu kenan mutane ai kokari a hido yara ba hido yaran kadai ba likitoci za su gwada muku gaban su za a sha na harin kwaya biyu za a sha na harin wanzan hake ku kuma uwayen yara ku za ku dora dauka guda akwai guda na uku shi za ku dauka ku basu kwana na uku kuma a dauka a bada dan Allah in ana haka nan to masasarar cizon sauro za ta ragewa matuka kenan jin hankalin da ke gare ni shine mutane su bada gudunmawa su suma saboda in ba su bada wannan gudunmawa ba ba yiwa mu zo karshen wannan masasarar cizon sauro
masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki nake zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma duka abin da zamu iya dauka kenan a cikin shirin a madadin dukan abokan aiki da suka taimaka da ganin shirin ya zo ko sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar a kullum nake cewa rigakafi yafi magani mu huta lafiya
to madalla ga da Hawwa Umar yanzu kuma ga wannan sakon Allah ya yarda ranar asabar din nan mai zuwa ce ta 7 ga watan nan na Disamba miliyoyin mutanen Ghana za su tururuwa zuwa rumfunan zabe dan zabar wa kansu sabon shugaban kasa da wakilan majalisun dokoki
kan haka ne sashen Hausa na muryar Amurka ke sanar da ku gagarumin shirin da yayi na kawo muku tarin rahotanni bayanai da fashin bakin masana akan wannan muhimmin zabe na Ghana
saboda haka ku kasance tare da sashen Hausa na muryar Amurka kullum domin samun cikakku kuma sai yi hanba ne na radio talabijin da shafukan junior gizo kan zaben wannan muhimmiyar kasa ta Afirka
za ku iya bibiyar rahotannin namu na radio talabijin da junior gizo duka a shafin mu na voahausa.com
sashen Hausa na VOA duniya
a tafin hannu
to madalla yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takeice
To a takaice Isra'ila ta ce sabon rahoton da kungiyar Amnesty International ta fitar da ke zarginta da aikata kisan kiyashi a Gaza babu kanshin gaskiya kuma an gina shi bisa ƙarya yayin da tayi Allah wadai da kungiyar kare haƙƙin bil'adama a matsayin mummunar kungiya ko mai tsatsauran ra'ayi kungiyar da ke da hedkwata a birnin London ta fitar da wani rahoto ranar Alhamis inda ta kammala cewa Isra'ila da sojojinta sun kariyar jeje na kisan kare dangi da majalisar ɗinkin duniya ta amince da ita a shekarar 1948 wadda ta bayyana kisan kiyashi a matsayin ayyukan da aka fi wato aka yi da nufin halaka baki daya ko wani bangare na wata kabila ko addini yau Alhamis ministan harkokin wajen Ukraine ya kira babban jami'in diplomasiyyar Russia Sergei Lavrov a matsayin mai aikata laifin yaki yayin da dukkanin suka halarci taron kasa da kasa a Malta ziyarar farko da ta kai ga wata kungiyar EU tun bayan mamayewar shekarar 2022. Andriy Sybiga na Ukraine ya kuma zargi Moscow da kasancewa babbar barazana ga tsaronsu baki daya yayin da ministocin harkokin wajen biyu suka zauna kan teburin wato kan katafaren teburi guda a taron kungiyar tsaro ta haɗin gwiwa ta Turai OSCE. A cikin tsananin zafin rana a tashar jirgin ruwa mafi girma a Angola, shugaba Joe Biden ya yi musabaha ɗaya bayan ɗaya da ma'aikata tara masu sanye da hular kwano yayin da ya tattaki tun daga birnin Washington don ganawa da su a tashar jirgin kasa mai nisan kilomita 1,300 da Amurka ta samar da layin dogo wanda ke fitar da muhimman ma'adanai daga cikin yankunan Afirka. Wannan yammaci na Disamba babu wani aiki mai yawa tashar Labitu mai yawancin kosan jama'a an tsayar da yawancin ma'aikata saboda ziyarar sa wani inji mai launin baki da ja na layin dogo har zuwa yanzu yana sheki ta makara sabo
masu sauraro da takaitattun labarin muka ka karshen shirin a wannan lokaci an jima da daddare da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya jiyar kamar da Chadi wato karfe 8:30 agogon GMT da Ghana za mu sake da wani sabon shirin kafin mu sallama da ku muna mika sakon ta'aziyya ga iyalai ƴan uwa da abokai na iyalan marigayi Yahaya Bashir bisa rasuwar Alhaji Muktar Yahaya Bashir Allah ya ji kansa da rahama amin yanzu a madadin dukkan waɗanda aka ji muryoyinsu musamman Sarfil Hashim Gumel da ya karanto labarai da kuma Julie Ladies Crusham da ta bada umarni sai kuma editan mu na yau Mahmud Lalo da ma injiniyan mu Carl Stalin Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku huta lafiya sai mun haɗu insha Allah a cikin shirin mu na dare yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe